wannan ne ma dai kusan karo na uku a ƙasa da mako guda da ƴan kungiyar ta Boko Haram ke kai hari a wasu ƙauyuka na yankin Madagal da ke daura da dajin Sambisa, kamar yadda rahotanni ma ke cewa yayin wannan hari in ta da kiri bayan sun shiga butu ne a ƙauyen bakin dutse a wani yanayi na masu makoki, wanda hakan ya jawo hankalin jama'a zuwa inda suke, wanda kuma nan take sai suka so bude wuta ba gaggautawa.
Da dare jiya ana ruwa sai suka zo suna kuka kamar an rasu haka, sai jama'a suka fita za su tambaya, sai aka suka fara bude wuta ma mutane, amma sun kashe mutum daya daga ciki a cikin mutane gari.
To kaman su ba a kashe nasu ba, kamar
an kashe nasu an kashe mutane guda biyu, wani banga yayi na maza ya kashe mutane biyu daga cikin yan Boko Haram ne, kuma yan Boko Haram ne kuma sun kwane sosai da dama a cikin gari ne, sai dai ba kau dauki ba, sai dai sojojin Madagali tare suka zo na gula kama su je ba ma, kuma gula kuma sun fi kusa da bakin tudarin da Madagali.
Ko da yake kawai yanzu hukumomin tsaro ba su yi karin haske ba tukunna game da wannan sabon harin da aka yi, to sai dai kuma dan majalisar wakilai mai wakiltar Madagal da Mitika Mr. Adamu Kamale ya ko tabbatar da faruwar lamarin, inda ma ya buƙaci ne da a ƙara tura sojoji zuwa wasu yankunan da ke kusa da dajin na Sambisa.
Mun sake samu tashin hankali a bakin dutse. Wannan abun kamar yadda muke faɗa Aziz, wannan tashin hankali nan da kuma kashe-kashe da ake damu mutane mu har yanzu bai kare ba. Duk kullum muna magana zance cewa Boko Haram su kare da wannan ba daidai ba ne, domin mutane mu ba ranan da ɗaya biyu uku ba za su samu hari a Madagali ba. Kuma in ka lura a kwanan a shiga mildu a kashe mutane bakwai, kwana biyu yanzu muna magana bakin dutse kowane dare, sai dai Allah dai kawai ya ce in ba haka ba wannan yan Boko Haram sai su kawo hari a Madagali. To shi yasa idan gaskiya ake faɗa gara a fita a ce muna da damuwa sojoji su fita su yi aiki, amma inda ake cewa damuwa ya kare kowa yana barci, to ana wasa da rayuka mutanenmu ne, domin abin da yake faruwa a Madagali ba a iya adawa duniya ga wahala da mutanen Madagali suke ciki ba. Mutanen ba su zuwa gonakinsu, ba su da abinci, ba su kwance a cikin gidajensu, kwance da yara da mata a cikin dajin suke kwana, kuma har yanzu ban taɓa ji ai jami'an tsaro ma su yi magana a kowace damuwa Madagali ba. To wannan kam sai randa aka gama Madagali gabaki ɗaya ne za a yi magana ne.
Shi dai wannan hari na ko zuwa ne, yayin da ma wa'adin da babban hafsan sojin Najeriya Laftanar Janar Tukur Burute ya ɗibar wa dakarun sojin ƙasar nan su kamo Imam Abubakar Shekau da ke ma zama shugaban wani bangare na ƙungiyar Boko Haram ke ƙara karaɗowa, batun da ko masana haka tsaro ke fa ganin akwai abun dubawa.
Zance ma a baka wa'adi, ko kuma wa'annan mutane tun daga iya ƙoƙarin da suke ana ganin yunkurin da suke yi da cigaba da suke yi da harkokinsu, hukuma kawai za ta yunkuri ne ta cigaba da fafutuka, ta cigaba da ƙoƙarin ya za ta yi ta shawo kan wannan matsala. To ai kaga in ka duba yanzu daga lokacin da aka bayar na wa'adin kwanakin kaman sun kusan su cika yi, abubuwan kuma sai taruwa suke daga yi. To ba maganan kamo wani ne matsalar da ke gabanmu ba a game da waɗannan ta'addanci. Shin idan ka kama shi wai da aka cewa sarkin fawa a haka cewa akuya sarkin fawa ya mutu, tattaka ya mutu da wukan yanka ne. To ai kaga idan ma shi aka kamo shi, shin matsalar kan ta ƙare kenan? Dole ne a gano shin su waye masu yin wannan abu, shin suna da waɗanda suke ɗaure musu gindi, ina suke samun taimako?
Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na Murar Amurka daga Yola a Najeriya.